matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai mai da hankali ka tokar ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan Satumba. Najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen fadakar da masu bin sufurin ruwa wurin gudanar da zirga-zirga. Ga dai rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya hatso mana.
Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya domin fadakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari a kan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. Shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana, amma kuma lokaci ya yi da za a ce Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na Turawa wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake kerawa da katako.
Kuma in ka duba lokacin da kakanninmu muka same su a tudu ma a kan hanya, motocin da ake amfani da su motocin katakaiwa ne, kuma yanzu ba za a ga motar katako ba tunda gwamnati ya sa ido, da kuma gwamnati ya kyale ruwa wanda muka ci ma kakanninmu suna yi suna amfani da shi shine katako.
Kuna so a daina amfani da kwale-kwale na katako?
Mu muna bukatar haka nan, in za a samu, in dai za a samu haka muke so gwamnati ya yi ya cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jiri a gefen ruwa.
Kamar direbobin waɗannan kwale-kwale suna yin overloading da tafiya cikin dare da sauransu, ku me kuke yi ne?
To alhamdulillahi shi ya sa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya. Wannan kungiya ya yi collaborating da gwamnati, mun san gwamnati na iya ka kokari fa yanda za a tsare wannan abubuwa, amma babu wani kungiya wanda zai ma mutane sa magana su sa ido kowane lokaci. To mu kungiya muna nan mu itanadiya tsare-tsaren mu da yake dole mun ga mutum ya doka overload mun soke shi mu hana abin da aka mata jirgin shi doka ta mu ya dai doka.
Shugaban hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ce a ƙoƙarinsu na faɗakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda 33 ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna.
Mu ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa da amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora. A wayannan jiragen katako da ake amfani da su suka yi to suna saurin hujewa sai su lalace kuma suke yawan kawo hatsari. Shine dalilin da ya sa muka ga kira da muke daga gonakin su saya, to mu fara saye mu bayar a gani. Mun tabbatar da wannan zai ja ƙarfin gwiwa ga su gonakoci domin su kawo su ma. Mun raba da guda 35 ne ga jihohi 19 saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgar ruwa cikin wayannan abin nan din. Kuma mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi din da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgar ruwa.
Wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage?
Kwarai da gaske, kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanen su.
Wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau, me muhimmancin ta ga Najeriya?
Muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa zirga-zirgar hanyar ruwa yana cikin manyan zirga-zirgar da al'ummar Najeriya ke yi, amma ba a cika baki ƙarfin gwiwa da kulawa da ya dace a bayar ba. to muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin Najeriya da sauran al'umma da masu arziki Najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgan ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasaroli da ake yi kuma ya ta arha
a yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin Najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ce hakan zai taimaka wajen samun sauƙin hatsarin jiragen ruwan kwale-kwalen. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day, ya ce sannu a hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar.
To babu ba a samun abu rayuwa daga farkonta har ƙarshenta ba ka taba cewar yau ka samu daidai da kake so. To idan kace mutane cewar a daina amfani da irin wancan na al'ada to sai idan mun ba su abinda suke so. To ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba amma a sa hankali a koma ga zamani inda ya dace kuma amfani da gargajiya kuma da rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwamnati a ce an hau wancan din. Ai da mashi ake amfani amma zamani ya zo ana so kuma ga zamani. Sako na ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani. To ina so mutanen al'umma su kiyaye kada a jira sai ranan da ayi wannan abin ya faru. A'a idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa a dan janye ba wai kwata-kwata ba daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya toji ana iya dawowa da mun nema arinci ne. Idan ko kace mutum ya kwata-kwata ya bari wuri ba za ka bashi ba me za ka ce mishi. Saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai ayi kokari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa.
Ko a cikin wannan damana dai ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Haka da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa musamman Fiona Wamayi da ta hada sauti. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.